idan mai azumi ya yi mafarki an yi masa rangwame ka yi bacci ka yi mafarki wani abu ya fata daga cikinka ka tashi kai wanka shi kenan azuminka lafiya lau babu wata matsala babu wata damuwa wannan kuma ya hada nasiha da tambaya yayi nasiha cewa ‘yan uwa masu hali su taimakawa ‘yan uwansu yake cewa wasu masu halin ba sa taimakawa ‘yan uwansu suna taimakawa na nesa to kuma ko zai yiwu mutum ya ba ɗan uwansa daga zakka ɗan uwan kan yana cikin buƙata ra'ayin mafi yawan malamai yana cikin buƙata kuma zaman kansa yake yi za ka yi ka ba shi kansu wa ati zal qurba haqqahu وذي القربى وبذي القربى الله تعالى وجم بيان حقوكي بان يجمع لك نما سبقات مسلمي سيكما ينستنتا أكما سبقات متما نجيني هناكو بابا يا ما يبين كديني وقواتا هداكو أكن أبن ديكي باما أنفاني ذاك سامو با أتفيتي بما ذاك شابوا دداما amma ‘yan uwanka na kusa da kai suna cikin wahala to kaga wannan bai dace ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya ce sadaka ga ladar me dutse da tsuntsu biyu amma kasan shaidan ba zai barka ba duk wani abin da yake alherinsa yana da yawa ladansa yana da yawa shaidan ba zai barka ba sai ya ce su ba za su yi su nema ba ni ba nema na yi ba ka wannan mutum ya fi da aka ya kauce babu shakka babu laifin mutum ya zamanto rogo baya neman wato tashi da halal kullum yana dogaro da mutane yana bara yana roƙo wannan ba daidai ba ne irin wannan bai kamata a karfafe su ba shi ka ba shi kuɗi kawai ya kashe yana kwanci tunda ɗan uwana ya yi kuɗi nima na yi kuɗi a kasan akwai irin wannan yanzu ai mun samu ta yaya ka samu dukiyar ɗan uwanka dole ka tashi ka nemi halal din shi ba zai sana'a ba tunda dan uwansa ya yi kuɗi ya kwanta ya ta bacci kawai a daki kuɗi a bashi ya kashe wanda ba daidai ba ne wanda ba ya da zuciya ba zai sana'a ba an bashi kuɗi ya je sana'a ya kashe an bashi ya je ya kashe to a rabu da shi a bashi ya sha wahala wannan ba musulunci ba ne amma wanda yana iya ƙoƙarinsa yana nuna ƙwazonsa ya buga nan ya buga nan ya buga nan abubuwa ne Allah ya jarrabe shi wannan sai a taimake shi a bashi jari a tallafa masa to haka ya kamata kuma ya nemi addu'a shi yana neman aiki irin ka suna nan da yawa kuma yana neman aiki ne to Allah ya hore mana to matsalar yanzu ya kamata a magance abubuwan da suka sa aka rasa aiki yanzu kamar a Najeriya misali yanzu kafin a shiga matsalar tsaro kafin a shiga insecurity akwai matsalar rashin wuta musamman arewacin Najeriya rashin wuta saboda rashin wuta ba kamfanoni sun mutu kamfani guda ɗaya mai inganci zai iya ɗaukar mutum dubu wani dubu biyar wani dubu goma wani injiniya ne wani clerk ne wani laborer ne wani mai gadi ne wani mai shara ne wani driver ne sai ka ji an samu aiki to amma kamfanoni waɗanda da muke da su sun mutu balle maganar ƙari ka wannan ma wani wato wata kafa ce babba ta haifar da talauci rashin wuta yanzu ake cewa kusan kashi 85 ko 88 na kamfanonin Najeriya a cikin Lagos da Ogun wanda ma in ka zo irin su Port Harcourt da waye wasu wannan jihohi arewa kira kashi 10 cikin 100 muke da su kuma mun fi kowa population mun muka fi yawa to shaka talauci ya fi tsanani a arewa saboda ba hotel lantarki balle a kafa kamfanoni matasa su samu aiki an kasa samar da wutar lantarki na yanzu an yi wa babanka kuma matasan yanzu an yi wa iyayenku campaign za a samar da wutar lantarki mai inganci iyayenku sun tsuwa sun gaji da wannan alkawarin kuma yanzu kun taso wannan alkawarin ake muku kuma yanzu wannan yau shekara na to ana fama da wannan sai kuma adha wa amar ga rashin tsaro ba ka so ni na kauyuka sannan ba zuwa kauyuka ana noma yanzu ko nan Borno kauyuka da aka ta da su ba za a yi aino ba nawa suna da yawa ka je Sokoto ka je Zamfara ka je Kebbi ka je Niger ka je Kaduna ka je Katsina kauyuka mutum ya yadda ba wuta mutum ya yadda bai zo na kauye ba wuta wutan lantarki ba ruwan sha ruwan da yake sha idan kai aka baka ko wai hannuka ba za ka wanke ba wasu kauyuka ruwan da suke sha kai aka baka dan birni hannuka ba za ka wanke ya yadda ya zo na haka shi bai sama wani gwamnati ba yaransa ba sa zuwa makarantar shi da kullum yana cikin dabbobi da itatuwansa amma wannan ma aka hana shi zama da idan ya yi noma ya kawo birni ya sayar ko kuma 'yan birnin su bi su kasuwan kauye a yi sayayya a yi ciniki a kai wasu kayayyakin can a samu aiki direbobi su kai mutane su samu sana'a amma duk aka tattoshe su da kullum mun fi kowa haihuwa kuma ta kaga ta zawaji wadudu da wuluda mun haddace wani hadisi kowa ya haddace mutum baya da komai sai kara aure to ka dole dama rashin aikin zai yawa kowa ya yi makaranta ya gama yana so aikin white collar job aikin gwamnati babu kasar da gwamnati kadai ta dauki mutane aiki ko America ka zai kamfanoni ne private sector ce to da wannan abubuwa duk abubuwa ne da za a yi a gyara su idan an bar son zuciya amma ina zuciyar ta mutu ƙanana da manyan kowa idan sun samu dukiya in sun samu dukiya kowa ya mutu in sun tsira kowa ya mutu to kullum matsalolin karuwar su to Allah dai ya tausaya mana tafiyar aka tafi a haka ba a canja ba kuidamuwa to ya san kuke cewa halin da muka samu kanmu a ciki a wannan yanayin da muke ciki a yau muna cikin tsaka mai wuya to ya san muke cewa kullum mu dage da addu'a yanzu matsar addu'ar ma ba inda yadda ya kamata ka nutsu tsakaninka da Allah a dakin ka kulle kanka ka ci addu'a domin kowa yana ta fama da kansa ai sai kasar ta zo na lafiya an samu zama lafiya kafin kowa a matsayin mu na daidai kuma ci gaba Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki to wannan dan uwan Allah ya baka aiki da sauran mata samu na musulmi Allah hore musu hanyar rayuwa na'am masalul fariqain
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون
نعم الله تعالى كتوى مثل الفريقين مثالا جماع قدابي كالأعمى kamar makaho ne wal asami da kurma wal basiri was sami wal basiri da wanda yake gani was sami da wanda yake ji hal yastawiyani masala shin za su zama to daidai afala tazakkarun shin ba za ku asu ba ayo da suka gabata kamar yadda jiya muka yi bayani Allah ta'ala ya fara ba mu labarin kafirai irin yadda rayuwar su za ta kasance a gobe kiyama irin yadda Allah ta'ala zai musu azaba sai kuma Allah ya ba mu labarin mu'minai da irin tanaji na ni'ima tanaji na gidan aljanna da Allah ta'ala ya yi musu kuma Allah ya mana bayanin irin asarar da kafirai za su samu kansu a ciki a gobe kiyama to a wannan ayar Allah ta'ala yana faɗa mana bambanci tsakanin kafiri da kuma mu'mini sai ya buga mana misali na hissi na zahiri مثل وسمع لم يسكت معنا الصفة والحال حالي الفريقين معنا كون جيو قدابيو جماع قدابيو بنغر ولي قدابيو بنغر مؤمني لكم بنغر كافرين jama'ar mu'minai da jama'ar kafirai sai Allah ya bada misalin su su bangaren kafirai wanda ba su imani da Allah ba kal a'ma wal asam kamar mutum ne wanda yake makaho ne kuma kurma ne makaho ne kurma ne sai zai mu'amala da shi baya gani baya magana baya ji ta zai mu'amala da shi ka duk wata kafata sadarwa an tonshi babu abin da zai iya yi wa kansa inda makaho ne amma yana ji kaga da sauki zai magana su ga yanda nake so a kai ne kaza a rika jin su ana musu jagoranci amma makaho ne baya ji baya magana wannan taya za a fahimci bukatarsa taya za a shiryar da shi yana cikin wata matsala taya za a gane sai sha wahala to wannan misalin kafiri kenan wal basiri was sami misalin mu'mini shine shi yana gani kuma yana ji ka wanda yana cikin mu'amala yana cikin damuwa cikin sauki za a gane domin yana da bakin magana an yi magana yana ji kuma yana gani to wannan misali ne Allah ta'ala ya bamu na zahiri yanzu aka aje a gabanka makaho ne kurma ne dai bangaren kuma mutum ne wanda yana ji yana gani kace ka auna tsakanin mutanen nan guda biyu yaya matsayinsu yake ta ina ma za ka fara ta ina ma za ka fara babu abin da ya hada su sai da kawai wannan mai da ina nan da rai wannan mai ina nan da rai to haka misalin kafiri da kuma misalin mu'mini to shine Allah ta hal yastawiyani mathala shin za su zama to daidai ma'ana ba za su zama to daidai wannan istifhami inkari ne ma'ana ba yadda za su zama to daya babu yadda za su zama to daidai domin shi mu'mini yana wal basir da aka ce yana gani ba wani ganin ido ne kawai ba basira yana da basira da zai ga gaskiya ya fahimci gaskiya ya karbi gaskiyar kuma ya yi aiki da gaskiyar idan an kawo masa ƙarya zai gane cewa wannan ƙarya ce wannan kafirci ne zai bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya zai bambanta tsakanin kafirci da imani saboda haka sai ya aikata alkhairi ya bar sharri kuma zai bambanta tsakanin shubuha da hujja don basiran da Allah ya bashi saboda imanin da Allah ya bashi za a zo a karanta masa wani abu ya ce wani ba hujja ba ce shubha ce a karanta masa wani abu wannan hujja ce kyakkyawa sai ya aiki da ita amma shi kafiri ba haka bane da farko ma kamar da mun karanta ma kanu yastati'una sama wa ma kanu yubsirun ba su ma son jin gaskiya ba su yi niyyar sauraron gaskiya ba balle su yi aiki da shi saboda haka suna cikin duhu wanda shi ne abin da Allah ta'ala ke so a yi faɗa mana to mu'mini baya da za a yi zamanto yana da basiran da yana gane gaskiya yana da kunnan basiran da yana fahimtar gaskiya sai idan ya samu ilimin addini domin imani mai inganci ba a samu sai da me sai da ilimi ilimin nan in maka karanta ka zamanto malami wannan kuma baya yiwuwa kowa ya zamanto malami ko kuma ka zamanto ɗalibin ilimi mai karatu a gurin malamai wannan ma baya yiwuwa kowa ya dauki littafi ya je makaranta yana neman ilimi akwai dama ta uku shine sauraron malamai da kuma tambayar su to idan dama ta farko ta kubce maka dama ta biyu ta kubce maka kada ka kuskura dama ta uku ta kubce maka kai ba malami ne ba kai ba ɗalibin ilimi ne ba kai ba mai sauraron malamai ne ba kai ba mai tambayar malamai ne ba to me rage Allah ta fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun idan ba ku sani ba kai tambaya amma za ga mutum harkar kasuwanci ya san komai shekaransa uku da fara kasuwanci ko shekaransa biyar da fara kasuwanci inda za ka zo ka tambaye shi akan kasuwanci da yake yi dinnan me za a yi a samu riba me za a yi a fadi ko yana cikin bacin kata da shi nan take zai faɗa maka amma shekara 30 yana sallah ma'ana ya balaga yana ibada ya kai shekara 30 ya balaga yana ibada ya kai shekara 40 kila ya kai shekara 50 sallan nan kullum sai yayi ta sau biyar alwalan nan alal aqalla alwala wacce take wajiba alal aqalla sai yayi ta sau nawa sau biyar yayi sallar shekara nawa 50 yana sallar shekara 40 inda zaka zo ka zaunar da shi Allah gace malam da tijo da kai da Allah ba da larabci ba ko da Hausa da yarenka ka fada mu far menene me da me farzan alwala mutum nawa zaka samu zai baka amsa kuma alwalan dole sai ya yi ta kullum sau nawa amma kasuwanci ne shekara biyar inda zaka zo ka tambaye shi wadanne kayayyaki ne masu amfani wadanne kayayyaki ne ake samun riba menene matsalolin kasuwa zai fada ko zai fada ma ba kaga wannan musulmi ne amma bai zamanto cikakken albasir as-sami' ba basirarsa da saura jinsa da saura to saboda haka in mutum yana so ya zamanto akwai bambanci tsakaninsa da kafiri idan yana kan haske na addinin Allah hasken alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole ya zamanto yana neman shari'a yana neman fahimtar addininsa to shine Allah ta'ala yake cewa afala tazakkarun shin ba za ku wa'azu ba ba za ku roki izina ba akan wannan misalin da Allah ta'ala ya bayar wanda baya san shari'a makaho ne baya kurma ne wanda yana kan shari'a shi mai ido ne mai ji ne yana da basira shin ba za ku fahimci wannan bambancin ba ku wa'azu ku kafirai ku imani ku bar kafirci ku kama harin shari'a to shari'a ce daga Allah take wanda Allah ya so shi da ita ya same ta wanda kuma Allah bai so shi da wannan ba to Allah subhanahu wataala ya kiyaye a wata ayar Allah ta'ala ya ƙara nuna bambanci tsakanin kafiri da mu'mini fiye da yadda Allah ta'ala ya ambata a nan Allah ta'ala ya ce wa ma yastawi al-a'ma wal-basir makaho da mai gani ba za su zama daidai ba ma'ana kafiri da mu'mini ba za su zama daidai ba wal-zulumatu wal-nur hakan nan duhu da haske ba za su zama daya ba yanzu wannan haske da muke da shi a nan yanzu misali aka kashe hasken nan gaba daya aka rufe kofofin nan gaba daya kana cikin duhu ai ba za ki daji ba kana zaune a daki kana harkokinka sai aka dauke wuta sai ka ji dummuni ka samu damuwa to ma'ana duhu da haske a nan ma'ana kafirci da imani ba za su zama daya ba wala zillu wala harur ma'ana zill zahiri ma'ana inuwa harur kuma zafi ma'ana zafi da sanyi ba za su hadu ba ba zama daya ba to amma abin nufi anan aljanna da wuta ba daya ba aljanna da wuta ba daya ba wa ma yasawi al-ahya'u wal amwat matattu da wanda suke raye ba su zama daya ba matattu ma'ana kafirai kenan aw man kana maitan fa ahyayna mu'mini rayayye ne kafiri matacce to Allah ta'ala yana nuna mana falalata imani da kuma hatsarin kafirci idan wani ana karanta wa kafirai ne ana buga musu waɗannan misalai ne na zahiri domin su fahimta su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ta'ala yana buga misali da abubuwa na zahiri ke si littaqribu izharil ma'ana don a fito da ma'ana sosai to shi yasa Allah ta'ala yana buga misali da abubuwa iri-iri tilka al-amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha halimun saboda haka dole sai wato an mai da hankali ko kai musulman kamar yadda muka yi bayani idan baka tunani sha sa Allah ta'ala yake cewa liqaumin yatafakkarun cikin wannan akwai ayoyi ga masu tunani afala tatafakkarun don baka tunani sai ka ji ana maka wa'azi kawai shikenan ka tashi gurin wa'azin shikenan komai ka barshi a gurin wa'azin ka manta da shi to Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan shari'a amin na'am
wa laqad arsalna nuha ila qaumihi in عندكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين.
نعم الله تعالى يكي سيوا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه hakika mun aiko da annabi Nuhu zuwa ga mutanansa kuma yace da su inni lakum nadhirun mubin ni gare ku mai gargadi ne wanda yake bayyananne nan kuma Allah ta'ala ya fara shiga wato bada labari akan annabawa daga nan kusan har zuwa ƙarshen sura labarin annabawa ne Allah ta'ala zai bamu Annabi Nuhu alayhi salam shine manzo na farko sunansa Nuhu ibn Lamad kuma ya rayu da mutanansa kamar da malaman tarihi suke fada a kudancin Iraki dama kasar Iraki area kasar Iraki da kasar Sham nan ne matattarar annabawa mafi yawan annabawa a can suka rayu kasar Iraki da kuma kasar Palestine ardush Sham annabi Nuhu alayhi salam tsakaninsa da annabi Adam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa asharatu qurun da hadisin Abu Umama wanda Ibn Hibban ya rawaito kuma isnadin sa sahihi Abu Umama al-Bahili sahabin manzon Allah ne yake cewa wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Adam annabi ne sai manzon Allah ya ce annabi ne to shine sai mutum ya tambaye shi shekaru nawa ne tsakaninsa da annabi Nuhu sai manzon ce asharatu qurun karni goma to shine imam ibn kathir a cikin al-bidayah wa nihaya yake cewa idan ka ce karni galibi abin da ake fahimta shine shekara 100 indai wannan ne ake nufi shekara 100 ake nufi to ma'ana kaga tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu shekara nawa kenan shekara 1000 kuma yake cewa tayu عشرة قرون معنا أبن نفي القرن القرن أنا شيني الأمة اللي سكر عيو زامني أنا كلا سوى القرن كم فدن الله سبحانه وتعالى وكم أهلتنا من القرون من بعد نوح معنا من أهلك الأمود يوا فابن كثير كتوا كما الأمود سكر عيو كافن النبي نوح عليه السلام متعنيني وان لسنا جمع وسنا رعيو شكروا ما سو يوا mutum ne rayuwar shekara 400-500 ko 600 ma ko fiye da haka ya rayu kuna so irin wannan ko amma kuma falalar da Allah ta'ala ya wannan al'umma mu za mu rayu in shekaru kalilan amma kuma me Allah sai ba mu dala mai yawa asarin da imam malik ya kawo wanda malamin sun yi magana a kai daga cikin dalilai da suka samu Allah ta'ala ya baiwa annabi Muhammad lailatul qadr manzo Allah ne nuna damuwarsa al'ummarsa ba sa rayuwar shekaru masu yawa kamar al'ummar da suka gabata to saka ce inda haka ne an ba ku lailatul qadr dare daya alherinsa ya fi me watanni dubu aka ce ba daidai ba cewa aka yayi daidai da me watanni dubu khairun to shi alfu shahar din an aka kiyasta kamar shekara nawa 83 da wani abu an fahimta to suna rayuwar shekaru masu yawa to indai muka dauka alqarnu anan rayuwar al'umma to kaga shekaru ne dubbai ya bi kafin shekara 1000 to alai halli akwai lokaci mai tsawo tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu alaihi salam dalilin da yasa ya zama to shine manzo na farko bayan annabi Adam akwai annabawa, mutane suna kan tauhidi, ana addini lami lafiya, ana addini lami lafiya, ana bautawa wa Allah, sai aka zo aka fada wa cikin shirka da bautawa gumaka. Wanda Ibn Abbas yake cewa a cikin riwayar al-Mustadrak da kuma al-Bazzar, kana baina Adam wa Nuh ashara qurun kulluhum ala shari'atin min al-haqq. Fakana annabi Adam da annabi Nuh karni guda goma ne, kuma mutane gaba ɗaya suna kan shari'a ta gaskiya, suna kan addini na gaskiya, ba kafirci, ba shirka. To falamma ikhtalafu ba'atha an-nabiyyina wal-mursalin wa anzala kitabahu fakanu ummatan wahida. Da aka fara cikin shirka, sai Allah ta'ala ya aiko da annabi Nuh alayhi salam. Kuma har wala yau Ibn Abbas ya ƙara bayyana mana ta yadda aka fara samun shirka, kamar da zuwa cikin Bukhari. Allah ta'ala ya ambaci wannan cikin suratu Nuh alayhi salam, wa qalu la tadhurunna alihatakum wa la tadhurunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uka wa nasra. Duk wannan sunaye na wasu mutane salihai, Yasur da Wad da Yaghuth, sunaye na mutane salihai. Da mutane nan suka rasu, sai ƴaƴansu suka ce, to kuma iyayenmu masu ibada ne, saboda haka bari mu je mu yi mutumunsu a majalisansu, mu yi gunkinsu a majalisansu, mu ajiye domin mu rika tuna da su. Da suka yi mutumunsu a Wad da Yasu da Yaghuth da Nasr da sauransu, suka sa musu sun sunayen wancan mutane salihai. A riwayar Ibn Jarir al-Tabari yake cewa abinda suka ce, law sawwarna kana ashwaqa lana ila ibadati idza zakarnahu. Wannan shi idan muka wannan zai tuna mana, wannan zai tuna mana sai mu rika idan mun gan su wannan zai tuna mana Allah subhanahu wataala, sai mu rika bautawa Allah subhanahu wataala. Ganin gumakan zai tuna mana Allah, ganin gumakan zai tuna mana su iyayen namu, sai mu bautawa Allah subhanahu wataala. To su wanda suka yi wannan sun yi ne domin su tuna da iyayensu, su bauta wa Allah subhanahu wataala, tunda mutane iyayensu salihai ne, su ba su bauta musu ba, sai da suka rasu ƴaƴansu da jikokinsu suka zo, su ba su san dan me aka yi su ba, sai su suka ce wa ai iyayenmu ai suna bauta waɗannan mutane ne, saboda haka suka fara bauta musu. Wannan bayansu suka ci gaba da bauta musu, na bayansu suka ci gaba da bauta musu, har aka zo aka manta da tauhidi, aka bauta da bautawa, aka manta da bautawa Allah, aka bar bautawa Allah, ana bautawa gumaka. To kafirci sai ya mamaye ban ƙasa. To shine sai Allah ta'ala ya aiko da annabi Nuh alayhi salam domin ya maida mutane kan tauhidi. Dama shine asali fitrat Allah allati fatara an-nas alayha kullu mawludin yuladu ala al-fitr, shine asali da Allah yana halittar bayinsa ne akan asali abinda yake ji tauhidi, daga baya ne za a canja masa addininsa. To wannan yana nuna mana wannan kissar, wato iyayensu salihai ne, suna bauta wa Allah suka rasu, sai ƴaƴansu da kyakkyawar aniya suka yi abin da yake ba a neme su a shar'ance su yi ba. Ni su tana da ke ko ba haka ba, su tuna su yi mutum na iyayensu, don sanda sun gan su su tuna da kyawawan ayyukansu, su ma su ci gaba da bauta wa Allah. Amma basu hango cewa wannan daga baya zai iya zama ta matsala ba, suka yi wannan daga baya abin ya zama ta matsala. Kuma abu da biyu za a fahimta a nan, idan lokaci ya yi tsawo, mutane suna cikin jahilci, za su iya su fada cikin kowace irin barna. Da lokaci ya ja, ba sa samun karatu yadda ya kamata, suka koma suna bautawa a gumaka. To wannan yana nuna hatsarin jahilci da kuma hatsarin mutum ya kirkiri wani abu da sunan zai taimaka wa addini, kuma abin ya juya ya dawo matsala, ya koma ya zama matsala. Kamar yadda muke gani abubuwa da dama yau, asalinsu ai wasu malamai ne suka yi istisaninsa suka ce in aka yi wannan ai babu laifi kila suka yi so ɗaya so biyu sai kuma abin mai ya ci gaba ya zama to addini in ka ce babu kyau a abin nan ana shekara 300 shekara 200 500 ka ce ba kyau amma in ka duba asalin abin kila wani dalili ne yasa aka yi dan wannan dalilin su kuma suka kyale amma na baya suka ci gaba da yi to wannan yana nuna mana cewa kada kai wani abu da sunan addini kace yana da kyau sai in ya zama mai addini ne ce kai maka kyakkyawar aniya ba za ta halatta maka abin da yake shari'a ba ta halatta maka ba domin wannan zai haifar maka da matsala ko kai baka shiga cikin wannan matsalan ba na bayanka za su shiga cikin wannan matsala ko wannan kuma yana nuna mana lalle damuwa da zuriya baiwa na bayanka ilimi shi mana baiwa na bayansa ilimi da wannan za a tsare addinin wannan shi ne tafarkin annabawa alaihimussalam Allah ta'ala ya kifa da bamu labari dangane da annabi Ibrahim wasa biya Ibrahim banihi wa yaqub ya baniya inna Allah hasafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun wasa biya Ibrahim banihi annabi Ibrahim da annabi Yaqub sun yi wa ƴaƴansu wasiya biha ma'ana bil milla su kula da addini su tsaya kan tauhidi sune musulmai musu wasiya inna Allah hasafa lakum ad-din lalle Allah ya zaba muku addini na gaskiya addini na tauhidi saboda haka ku tsaya kan wannan addini kada ku kuskura ku mutu fa ce kuna musulmi ka wannan kula da wasiya ce kula da zuriya ne ai musu nasiha ai musu wa'azi am kuntum shuhada idh hadar yaquba al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun da yazo domin ya tabbatar da cewa tauhidin da ya gina su akai imanin da ya gina su akai hatta bayan mutuwarsa za su ci gaba da wannan imanin kaga annabi yaqub da yazo rasuwa ba maganar cewa taya za su rayu ba ba maganar cewa me za su ci ba ba maganar cewa me za su sha ba abin da yake muhimmanci shine imaninsu tauhidinsu wanda za su samu tsira a gobe kiyama ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka za mu bauta wa Allahnka da Allah babanka annabi Ibrahim da Isma'il da Ishaq Allah dai tilo ki za mu bautawa an fahimta to ba ka dole mu kula da ƴaƴanmu babban damuwarka ya zamanto dangane da ƴaƴanka yaya imaninsu yaya addininsu amma yau babban abin da yake damun iyaye me wani irin tanadi za su yi wa ƴaƴansu na me na duniya abin a kashi makaranta mafi tsada babu tarbiyya a gurin babu sallah ba a nuna musu Allah ba a nuna musu manzon Allah dan ya koyi turanci ya samu sana'a yaro nan ya girma bayan ka kashe miliyoyi a kansa ka zo ka girma shi ma yazo yake bai masanka ba yazo yake bai masanka ba dan me dan baka nuna masa Allah ba duniya kawai ka nuna masa yanzu kuma shi ya girma ya samu aiki kai kuma ka tsuha ba wani amfani za ka yi masa ba dama abin da ka nuna masa shine me duniya shi ya samu duniyar dama baka nuna masa Allah ba dan me zai kula da kai ba zai kula da ba to wannan muhimmancin gina yaran mu akan addini sannan kuma wato yin addu'a daya domin hatta bayan mutuwanka baka san me zai faru bayan ka dora su akan tarbiyya ta gari akan addini akan tauhidi ka bi wannan da addu'a annabi Ibrahim alaihi salam ba anan yayi wa ƴansa wasiya ba yayi musu wa'azi ko ba haka bane amma anan ya tsaya ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ومن ذريتنا حتى ذرية داس انا دا جيكوكينا امه مسلمه لك يا الله كسن يا زمانتو متاني ني ماسو اديني ماسو ميكا ويا غريكا ماسو تبتر دا توحيدي ماسو تبتر دا كريتكر كرا ياي وعزي كما ياي حدا دا ادوا وجنبني وبنيا ان نعبد الاصنام النبي ابراهيم كينان يا الله كاري ني ni da ƴaƴana kada mu huta gumaka to duk wannan wajen da matakai guda biyu muhimmi ne wanda abin da muka fahimta daga kissar abin da ya faru ga mutanen da suke kafin Annabi Nuhu alaihi salam suka bar tabarkin iyayensu saboda jahilci suka fara cikin shirka har Allah ta'ala ya aika da Annabi Nuhu alaihi salam. Saboda haka wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske. To shasa Annabi sallallahu alaihi wasallam gini akan abin da muka faɗa, kada kai abu da kyakkyawar aniya wai dan zaka amfana da musulunci. To shasa musulunci ya kawo saddu zari'a, duk abin da yake zai iya kai ga taba imaninka an hana shi, taba tauhidinka an hana shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam la tusallu ila alqubur wa la tajlisu alaiha, hadisi sahih Muslim. Kada ku fuskanci kaburbura ku yi sallah. Yau da gobe wannan zai same ku, ruka jin ganin girman waɗannan kaburbura. Kuma wala tajlisu alaiha, kuma kada ku zauna a kan kaburbura. Abubuwa guda biyu annabi manzon Allah ya hada, kada ku girmama su ku wuce iyaka, sannan kuma kada ku wulakanta su, ku tsaya zaka tsaki. Wannan saddu zari'a ce. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo rasuwa yake cewa la'anatullahi al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'antar Allah ta tabbata akan yahudi da nasara sun dauki kaburburan annabawansu masallatayya. Nan Aisha take cewa yuhadhiru ma sana'u, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jan hankalin al'umma, yana yi wa al'umma gargadi kada su fada cikin abin da yahudi da nasara mai suka fada a ciki sallallahu alaihi wasallam. Amma ka duba yau abubuwan da suke faruwa a ƙasashen musulmi, musamman in kwanakin nan, in shekarun nan yanzu, wanda su da sunar fada da sunna, da sunan fada da wahabiya, an ji ana raya wasu kaburburan da an ma manta da su, wasu kaburburan ba an ma manta da su ba, an ji a yi gine-gine a gurin, mutane suna zuwa ziyara, suna addu'o'i a gurin. Saboda me? Saboda wuce iyaka. Ba hana kaka zai ci kabari ba kai addu'a. Asali abin da ya zo a shari'a, zuru qubura fa innaha tudhkirukum al-akhirah. Ka zai ci kabari, kai ba mutum addu'a, kuma ka tuna lahira, sai ma wata nan zaka zo gurin. Amma yanzu a san wannan ake tsayawa? Kaburban waliyyi, wanda ana ganin su waliyyi ne, shahidai ne, a ji ana kuka a gurin ana addu'a. A daina wannan za ta yi ku ba kwa son waliyyi. To akwai waliyyin da suka bi sahabban manzon Allah. Sabon manzon Allah sun yi kabarin manzon Allah wannan. Duk farigiman da ake yi, kila an samu wani hadisi maudu'i, ko an samu wani daga cikin magabata ya yi wani abu wanda yake isnadin sa bai inganta ba. Duk fa aka je aka dawo, ƙarshe za a ce ya halatta ne. To kai abin da ya halatta ka je ka rusa imaninka. Abubuwan na neman albarka, in an sa addu'a kake so, abubuwan da idan ka yi su Allah zai amshi addu'arka nawa wanda manzon Allah ya karanta, duk ba su ishe ka. Amma sai ka je abin da yake akwai shubuha, akwai sabani, ka tsaya kana rigima da mutane, ba ka da nasi da yake ma ka yi wannan. Kuma in albarka ce, in falala ce, ga suna nan da yawa wanda manzon Allah ya karanta ba ka yi su ba. Duk wannan yana daga cikin tarkon shaidan. Kamar da yake an samu wasu riwayoyi, kafin mutanen da suke kafin Annabi Nuhu ya zo, kafin su da su maida wato su dauki su yi gunkin ko mutum na iyayensu, shaidan ne zai nuna musu wannan. An samu riwayoyi, shaidan ne zai faɗa musu wannan, ai ga abin da ya kamata ku yi. Saboda haka duk wani yana daga cikin tabarkin shaidan. Musulmi kullum abin da ya shafi ibada da imani, to ka tsaya a kan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin da manzon Allah ya karantar shi ma ya ishe ka, shi ma ba ka yi gaba ɗaya ba. Annabi Nuhu alaihi salam, Allah ya kawo kissarsa a guraye da dama a cikin Alkur'ani. Wani gurin Allah ta'ala ya ambace shi, ya kawo sunan shi a cikin aya ɗaya ko aya biyu ya wuce. Wani gurin a yi magana kansa kan aya a cikin aya uku. Allah ta'ala ambatan sai fara zuwa ne, in ka fara daga Bakara, a Bakara babu sunan Annabi Nuhu ko akwai? Sai aina an baro Bakara, sai aina a kara tunani ambatan sunan, ba labarin sa, ambatan sunansa a cikin Bakara babu. A tuno aina inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa jazura ali imran daga lokacin agurare da dama har zuwa suratu nuh wani gurin ambaci shi so daya wani gurin ambaci shi so biyu wani labarin sa abada cikin aya daya wani gurin abada labarin cikin aya biyu wani gurin abada labarin cikin aya uku misali in ka tare ga bakara inda aka din fara da bayanin sa kafin suratu hu shine suratu araf Allah ya magana kansa cikin aya 6 ayunus aya 3 mu'minun aya 8 qamar aya 8 to inda aka fara da bayani surori guda uku ne shu'ara aya 17 amma sai dai su ayoyin shu'ara umme gajeru ne din ka hada su ba su wuce ayoyi guda uku na wata sura ba sannan hud wannan sura da muke ciki yanzu aya 24 sai suratu nuh sura magaba dayanta asan annabi nuh sunanta ma suratu nuh aya 28 to kawo labarin annabawa duk sauran annabawan mu haka ne a siga daban-daban a yanayi daban-daban a fara da bayani anan a takaita bayani anan akwai hikima a ciki don dama ana kawo kisoshi annabawa ne don wa'azi to wa'azin da ake so a isar a kowane guri daban da wa'azin da ake so a isar a wani gurin duk wannan yana daga cikin mu'jizat al-Qur'ani duk wannan yana nuna cewa wannan Qur'ani fa daga Allah yake ba aikin mutum bane an fahimta abinda zai abubuwan da masu jan hankali a cikin kisar annabi Nuhu alaihi salam za ka iya kace kamar abubuwa guda hudu na farko tsawon lokaci da ya yi a cikin mutanensa ba wani annabin da aka yi to yana wa mutanensa wa'azi har tsawon shekara nawa dubu ba nawa ba 50 ba za mu ce babu ba ba haka yito wannan aka haka yito mun ji ba karka ce babu ba karka wani zai ce malam ya ce ba wani annabin da ya zauna cikin ina yawa mutane sa da'awa kamar annabi Nuhu wanda aka ba mu labarin su na fahimta sai kuma duk da tsawon lokaci da annabi Nuhu alaihi salam ido ka yana wa mutane sa wa'azi sun kisi imani da shi illa qalil nan kadan da suka imani sannan kuma abin da zai baka sha'awa zai yana jan hankali irin inda Allah ta'ala ya umurce shi yayi me ikera jirgin ruwa har an sanar suna mamaki suna masa izgili to annabi Nuhu ya kuma zama kafinta ne kana cewa annabi kuma ka koma kafinta ta wannan wani abin da yana jan hankali a kisar annabi Nuhu alaihi salam sai kuma tufan wanda Allah ta'ala ya halaka su kana fahimta to inda zaka san mu'jizat al-Qur'ani inda al'amarin al-Qur'ani yana baka mamaki kaga abin da ya fi jan hankali game da muka yi bayani ko yana daga cikin abubuwan da suka fi jan hankali shine tsawon lokaci me da ya dauka yana yi wa mutanen sa wa'azi amma kaga a shu'ara ai wajen aya 17 hud wajen aya 24 surat nuh gaba daya babu inda Allah ya ambaci cewa ya zauna shekara 1000 sai shekara 50 sai a wace sura suratul ankabut a cikin ayoyi guda biyu duk inda ya tsawaita bayani Allah bai kawo wannan din ba can suratul ankabut cikin aya biyu Allah ya ambaci wanda ya wuce inda kai ne misali yanzu inda ba alqur'ani bane ina ya kamata a kawo wannan bayanin a cikin suratul hud ko a cikin suratul ina suratul nuh amma Allah bai kawo can ba Allah ta'ala yace ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين أبو نبي دا أبو نبي جن هنكلي كسر النبي نوح عليه السلام مغانا من جلجين روا أم فإنت أبو أبو دابيني أنا ألا دكرا علينا يتويت بياني surai guda uku nan bai fadi da me aka yi jirgin ba sai dai ce al-fulku ya wuce amma a suratul qamar me yace a suratul qamar da suratul qamar wa hamalnahu ala zati alwahi huwa dusul nan ne Allah ya bayani da me aka yi jirgin katako ne da kuma kusoshi da kusa amma sauran duk inda ya tsawaita bayani sai ce al-fulku ya wuce kuma abu mamaki duk guraren sai yace alfurku alfurku yake cewa amma cikin suratul ankabut Allah me yace fa anjaynahu wa ashabas safinati anan ne kawai yake safina me yasa duk gurare alfurku alfurku anan ne kare safina ta duk wannan mu'jiza ta alqur'ani haka ne ma kisan kisoshin sauran annabawa maksudin Allah subhanahu wata'ala ya kawo ya bamu labaran annabawa al'ummar da suka gabata a surori ko ina labarin annabi kaza labarin annabi kaza labarin annabi kaza maksudi ne farko shine tabbatar da tauhidin Allah sannan kuma tabbatar da annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kansu kafirai na Makka suna jin labarin al'ummun nan amma bayani daki daki ba su da shi amma ga Qur'ani zai na ba su bayani daki daki wannan yana tabbatar da annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma lallashin manzon Allah da irin akan irin wato butulci da mutane suke nuna masa ikira zuwa ga addinin Allah suke ƙarya kake suke masa kai ma hukunci ne sai boka ne wannan zai dame shi yayin shekara 13 a Makka yana kira tauhidi sun kisi imani to sai Allah ta'ala ya bashi labarin annabi Nuhu alaihi salam kai ka shekara 13 a Makka ga annabi Nuhu ya yi shekara 950 ba imani da shi ba ka su ana lallashinsa da wannan in an karyata ka an karyata wasu ma saboda kar ka samu damuwa ana lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan yayi koyi da su fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli shasa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba ganima aka ce masa bai adalci ba manzon Allah me yace يرحم الله اخي موسى لقد اوذي باكثر من ذلك فصبر نعم اكل اكلم متم يكلم من الله يتي بكاي ادلش وانا اتوتر واجي اما سي من الله يتنا دان ينا الامرني دغ الله فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل سي يتي اذنني اذا الله لم يظب سي ادلش ما واي سي ادلش sai Allah ya jikan annabi Musa don wani annabi Musa Allah ya jikan su an cutar da shi fiye da haka amma me ya hakura to kuma ana bashi labarin annabawa ana lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shasa Allah ya ce a karshen wannan suratu Hud da muke ciki wa kullun naqussu alayka min anba'i ar-rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak ana tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana karanta kissar kissoshin annabawa da labarin mu'minai akwai abubuwa na wa'azi da yawa in wahala ce an riga ka in imani ne an riga ka in haƙuri ne an riga ka wadda ce a suka rayu sai zamanta wa'azi da darasi a gare ka daga duka na fi qasasihim ibratun li ulil albab sannan kuma gargadi ga kafirai wadanda suke su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuna jin ƙarfi ne akwai wanda sun fi ku ƙarfi an hallaka su in kuna takama da dukiya ne to akwai wanda sun bi ku duki an hallaka su saboda haka abin da ya faru ga mutane da suke gabaninku ya zamanto darasi gare ku saboda haka akwai fa'idoji da dama da kisoshi da dama da Allah ta'ala yake ba mu labarin annabawa da mutanen su a cikin alkur'ani a gurare daban-daban to Allah subhanahu wata'ala ya sa kisoshin annabawa su mutu darasi a gare mu Allah subhanahu wata'ala ya tsare mana imanin mu ki kara mana imani ki karba mana kyawu a yikuma kurakurun mu Allah ya gafarta mana matsalolin rayuwa da muke ciki Allah subhanahu wataala ya yi mana maganin su amin wa rasul lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya shugabannin mu Allah ya dacar da su zuwa gaban da ke shine alkhairi muke ya wadanda suke nufin mu da sharri Allah subhanahu wataala ya shiga tsakanin mu da su subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka